Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda. Da sauran abokan aiki nike farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 24 ga watan Yuni 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an sako ƴan kasuwar Bebeji Plaza na garin Gusausu 29 waɗanda aka yi garkuwa da su kwana 12 da suka shuɗe.
Rashin tsaro shike kawo har mutun shi bago jihar shi boye bago kafin shi yake to wata kasa ta bada shiga da ganshi shi ne mafaka har wani lokaci inda hankali kwankwanci hankali ta dawo.
Za kuma ku ji cewa a wani bangare na yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi runduna ta uku ta sojin Najeriya da ke Jos a jihar Filato ta shirya wani shirin wayar da kan matasa kan illolin da miyagun kwayoyi ke yi wa mutane. Muna kuma dauke da rahoto na musamman, baya ga haka muna dauke da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kotun kolan Amurka ta soke dokar da ta bada yancin zubar da ciki a kundin tsarin mulkin kasar. Yanzu jihohi ne za su amince da bada izinin zubar da ciki ko a'a. An dai kwashe shekara 50 ana amfani da dokar a fadin kasar. Kundin tsarin mulki bai ambaci batun zubar da ciki ba, haka kuma babu wani tanadi a kundin tsarin mulkin da ya kare haƙƙin zubar da ciki. Abinda mai shari'a Samuel Alito ya rubuta kenan a ra'ayinsa akan batun, tare da sauran wasu alƙalai hudu masu ra'ayin mazan jiya da suka amince da soke dokar. Hukuncin na yau Juma'a na zuwa ne ƙasa da watanni biyu bayan da aka bankaɗo daftarin ra'ayin Alito game da batun, abinda ya sa masu fafutukar kare 'yancin zubar da ciki gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar. Yayin da soke dokar da babbar kotun ta yi game da hukuncin da ta yanke a shekarar 1973 akan shari'ar da aka fi sani da Roe vs Wade da kuma wata shari'ar daban da ake kira Planned Parenthood vs Casey bata haramta zubar da ciki ba, za a ga tasirin matakin a fadin kasar ba da dadewa ba. Dakarun Ukraine za su janye daga birnin Severodonetsk da aka yi wa kawanya, a cewar wani shugaban sojojin yanki na Ukraine. Ya kara da cewa ba amfani a cigaba da rike gabashin birnin da dakarun Rasha ke yawan kai masa hari tsawon watanni. Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta EU ta kada kura'a amincewa da ba Ukraine matsayin neman zama mambar kungiyar EU, abinda ya sa kasar ta kara kusantar kungiyar kawancin kasashen yammacin duniya da suka yi ta turawa Ukraine dan makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen tankarar kutsan Rasha da ta shafa watanni hudu tana yi. Wadannan amincewa da ba Ukraine matsayin a majalisar ya samu kuri'u 529 yayin da wasu su 45 suka ki amincewa, sannan kuma 'yan majalisa 14 ba su kada kuri'ar ba. Majalisar Turai ta kuma amince da ba Georgia da Moldova matsayin neman zama kungiyar ta EU. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa wannan wani lokaci ne na musamman a tarihin dangantakar Ukraine da EU. Yanzu makomar Ukraine na EU. Lokacin da manyan shugabannin kasashen kungiyar tsaron NATO za su haɗu a mako mai zuwa a kasar Spain, batun yakin Ukraine ne zai mamaye ganawar da za su yi da kuma yadda za a dakile ci gaban kutsan Rasha a nahiyar Turai. To sai dai wata alama a baya-bayan nan ta nuna cewa kawancin sojojin kasashen yammacin na kokarin maida hankali ta gabas. Taron na NATO zai kuma tankari kalubalen da kasar China ke haddasawa, watakila gaba gadi ba kamar yadda kungiyar ta tattauna batun ba a tarukan da ta yi a baya. A karan farko taron na NATO zai hada da manyan shugabannin kasashen nahiyar Asiya guda hudu, wato Japan, Korea ta Kudu, Australia da New Zealand. Dukansu ba mambobin NATO bane, amma kowannen su na da damuwa game da tasirin da China ke kara yi a yankin da karfin ikon da take nunawa. Tun daga shekarar 2020, kungiyar NATO ta kara karfafa haɗin gwiwa da kasashen hudu da take kira abokan hulɗar yankin Asia da Pacific. A yau Juma'a wani mai magana da yawun ma'aikatar sa ido kan aukuwar bala'i a Afghanistan ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa kasar ba ta da isassun kayayyakin da take bukata don jama'ar Afghanistan, bayan bala'in girgizar kasa da ya faru. Muhammad Nasim Haqqani ya faɗa wa Reuters cewa ma'aikatan lafiyar kasar ba ta da isassun magunguna, ya kuma ce suna buƙatar agajin magunguna da sauran abubuwa masu muhimmanci saboda babban bala'i ne ya faru. Girgizar kasa mai ƙarfin maki 6.1 ce ta auku a gabashi da kudu maso gabashin lardunan Afghanistan da ke kan iyaka da Pakistan da safiyar Laraba. Jami'ai sun ce bala'in ya binne iyalai baki daya a ƙarƙashin baraguzan gine-gine, ciki har da mata da ƙananan yara a lardunan Paktika da Coast, inda lamarin ya fi muni. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. India ta tura taimakon agaji zuwa Afghanistan don taimakawa waɗanda girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta shafa ranar Laraba da ta gabata. Ta kuma tura wata tawagar ƙwararru da za su kasance a Kabul, babban birnin Afghanistan. Ta 27 na tallafin da India ta tura ya haɗa da rumfunan tanti na iyali, abubuwan shimfiɗa don barci, barguna da tabarmi, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar. A sanarwar da ma'aikatar ta fitar, ta ce kamar ko da yaushe India tana tare da al'ummar Afghanistan, ƙasar da muke da alaka da ita shekaru aru-aru, kuma India ta kudura aniyar ci gaba da samar da agajin gaggawa ga al'ummar Afghanistan. Ma'aikatar ta kuma ce India ta tura tawagar ƙwararru zuwa ofishin jakadancinta da ke Kabul don tabbatar da cewa agajin ya isa Afghanistan, inda India ta sha tura agaji a cikin 'yan watannin nan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da rahotonmu na farko. A Najeriya, 'yan ta'adda sun sako 'yan kasuwar Bebeji Plaza ta garin Gusau, su 29 waɗanda aka yi garkuwa da su kwana 12 da suka shuɗe akan hanyar su ta komawa gida daga Sokoto bayan da suka halarci ɗaurin auren wani abokin sana'arsu. Wakilin Musani Shaibu Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da yammacin jiya ne aka sako su waɗannan 'yan kasuwa, inda jami'an ƙungiyar tasu na jihar Zamfara suka amshe su. Shugaban ƙungiyar Kabir Garba Mukhtar ya musamu ya yi man ƙarin bayani game da wannan lamari a hiranmu da shi.
To, mun samu labarin cewa waɗannan mutane naku da ke hannunsu ƴan bindiga na daji an samu sallamar su, haka lamarin yake?
Lalle waɗannan yara su 29 da Allah subhanahu wataala ya kawo mana wannan ibtila'i, gaba ɗayan su Allah ya sa sun dawo cikin mu a cikin ƙoshin lafiya.
To yanzu ba ko ɗaya a hannunsu can dukansu sun dawo?
Lalle yaran nan babu ko ɗaya, kowa na cikin gidansu da izinin Allah, su 29 kowa ya dawo insha Allah. Ko da muka same su akwai waɗanda ba su da lafiya. Mun garzaya da su asibiti mafi kusa daga inda muke a lokacin, wanda kusan a asibitin muka kwana, sai ɗazu ɗin nan wato yau Juma'a da safe muka kamo hanya muka iso cikin Gusau, misalin wajejen ƙarfe 8 sauran sati. Dukkansu sun dawo gidajensu lafiya insha Allah.
Ko waɗanda sun taimaka muku?
Gaskiya mun samu taimako ta kowane fanni. Al'umma bayan Allah sun taimaka muna fiye da yanda ake tsammani, kuma da wannan taimakon na Allah ne muka samu, da na al'umma ka samu kaiwa ga samun nasara.
A game da wannan, ana tunanin akwai kaman sanarwar informal, me zaka ce game da wannan al'amari?
Lalle ina da sako musamman ga yaranmu matasa. Don Allah kwarciya ta baɗi ba mu kasancewa mun san yadda zamani da lokaci ya canza. Yana da kyau duk lokacin da mutum zai tafiya ya ɓoye sirrinsa, saboda duk inda al'umma suka kai mutum ɗaya biyu zuwa uku, to na uku ɗin nan ta iya akwai ɓata gari a cikinmu. Don haka ina kira ga al'umma, musamman yaranmu masu sana'ar mu ta communication, akwai mu da son kwalliya da son burgewa. So, mu bi yanda zamani ya zo, mu ta haƙuri duk lokacin da zamani tafiya, mu daina sanarwa a social media. So, ina kira ga yaranmu a daina wannan, mu ci gaba da addu'ar zaman lafiya ga wannan jiha tamu da wannan ƙasa tamu har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki muna.
Ta bakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa kenan, Kabir ya musamu.
kokarin da nayi na jin tabakin rundunar yan sanda ta jihar Zamfara ya citira sabili da kakakin rundunar baya gari ya tafi wani aiki sanjab mulfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A wani bangare na yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi runduna ta uku ta sojin Najeriya dake jihar Filato ta shirya wani shirin wayar da kan matasa kan illolin da miyagun kwayoyi ke yi wa mutane. A barikin sojoji dake karkashin rundunar Iliyasu Kasimu ya aika mana da wannan rahoton.
Wasu ƴan mata matasa kenan suke cashewa yayin wata gasar kerawa a wajen wani taron wayar da kan matasa kan illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi wanda babban komandan rundunar sojin ƙasa ta uku dake Jos arewa ta tsakiyar Najeriya ya shirya. Taron nayi ne daya da yake kama ɗakin taron makarantar sakandaren sojoji ta barikin rundunar dake garin Rukuba karamar hukumar Basa ya samu alatar dumbun matasa da iyayensu da malaman addinai da sauran baki.
Ka san wannan matsalar ya addabe mu a Najeriya. Wannan taron da muka shirya shine na farko da aka taba yi a nan bariki. Ba taba yin irin shi ba sai yanzu. Alamu tunanin muna ganin yana da amfani kuma ya kamata yaran nan a jawo su kusa. A nuna musu illar amfani da kwayoyin magani shaye-shaye waɗanda ba su da amfani. Wanda ƙarshen ta shi waɗannan abubuwan zai bata musu rayuwa gaba daya. So tun yanzu muke so mu dauki mataki wanda zai taimaka musu mu ma zai taimaka mana. Dan ga cewa yara sun samu horo mai kyau tun a yanzu kuma ba su zama abin nan bata gari ba.
Kamar yadda ke diddiga ya nuna kashi 11 daga cikin 100 na matasan Najeriya ne suke ta'amali da miyagun kwayoyi irin su maganin tari, tramadol, diazepam, shisha har ma da koken wato hodar iblis.
Ya yi sanani sosai muna damuwa abin da yasa kenan mun fita muna faɗa ma mutane a cikin society su parents su ministries masu aikin gwamnati dukkan mu ya kamata mu fita don wannan abun ya fara fin karfin mu ba za mu sai karfin mu dukkan mu a cikin society za mu hada hannu duka so that we fight this one.
Wannan matsala kamar yadda kididdigar ta nuna ba karamar illa take yi ga kiwon lafiyar matasa a kasar ba.
Matasa ko suna tashi su ci ga one or two things, control abuse, all these stuff. Fata ji ba describe mu drugs is shashi. Ka gani ina haka to yana jawo drugs is gaskiya. Akwai su ji yawa.
Gaskiya guna shashi na dauke ta kauyanci. Da yanzu matasan mu ne yanzu ba ma bariki ba ko ina suna ganin shashi wata duniya ce mai kyau wanda idan baka yin ta kai karan kanka baka cika dan adam ba wanda zaka zauna a cikin su. To ni a gani na gaskiya wannan abun kauyanci ne kuma sannan da rashin tunani kuma sannan da karancin ilimi a wannan abun.
Yana amfana da abubuwa da dama akan shaye-shaye da cortisone da abubuwan da yake faruwa especially mu student da muke zuwa makaranta. An ba mu advice akan abubuwa da dama na amfana da shi.
Daga Jos, Nigeria, Iliyasu Kasimu.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Niger. Za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma bari mu dan shakata da wannan. sama Adalla. Yanzu kuma ga Awwal Garba dauke da rahoto na musamman.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kano ta sha alwashin cin galaba a kan masu dauke da makamai a bangaren yan awarin kasar ta Jamhuriyar Kano. Ministan tsaro na kasar Mustapha Sabiti Asomo ya ce muna cin galaba a kan masu neman raba mana kasar mu, idan kuma ba samu bayar da wuya ba ne hau ba, sannan kuma muna yabawa jama'an tsaron kasar mu wajen yin nemi kokari da suke yi domin maido da doka da oda a bangaren na yan awari. Muna nisa na tambayi Alhaji Ali dan adawa ne a bangaren na yan awari ga abinda ya ce.
Na ji tambayin ga dangane da abin da yake faruwa a bangaren Kamaru masu amfani da harshen English. A takaice dai, wato yanzu dai in ka auna ka gani shi ga dai fadan din ya kai da tsawon shekaru 7 haka ko 8 ma aka samu wannan abin din kaman da wasa. Wato ga dai shi da gwamnati ta rena wannan al'amarin tana tuna cewa ba komai bane za ta iya ta tura yan sandanta ko kwance maka sojoji su murkushe waɗannan mutanen masu wuta da zaune tsaye. Hankali-hankali shi abin ya dinga ci gaba, ya dinga ci gaba, ya dinga ci gaba, har ya kai da cewa to gwamnati ma sun rasa yadda za su yi su fara, ta ina ma za su bi su fara yaƙa waɗannan mutane. Wato mutane suka tashi daga abamu namu har ya kai da kai a raba ma gaba ɗaya ina mu ƙasar ɗin. To yanzu da abin ya kai ya yi tsawo shekara 7 ko 8 haka da ake ta gwargwamawa a can ɓangare masu amfani da harshen English, na ya kai da cewa duk waɗansu manya-manya muyan jama'iyyar mu wato na SDF su mama daga shi kanshi kai mamu SDF John Frunji shi ma ya bar kasar ɗin domin abamin da yake duma duk ya bar kasar ɗin ya koma ya wunda da zama. Tulin mutane da dama sun bar bangaren ɗin gaba ɗaya saboda ba a kwana biyu ba, a yin wata biyu ba a je an sati mutum an tambayi kuɗi ba, ba a je an rusa da asibiti ba, an kona wani asibiti a kumba ake konawa, a ko ina ake kona har zuwa tsakanin Kamaru da Najeriya. Gwamnati dai akan ta rasa abin da za ta yi take jawo hankalin mutane akan cewa wannan yakin ɗin ya ƙare. Ko ni da ku yau ya fi shekaru biyu da take ce muna wannan yakin ɗin ya ƙare, saura kai har sun sa kuɗaɗe ma aka saka wani wai commission ta son wai da yanzu dai yaki ya kare har za a ji a gina kuma a bangaren din. Har yau dai ba mu ga an gina bangaren ba, har yau kuma yakin bai kare ba, har yau ana sati mutane ana tambayan kuɗi. Baran nan aka sati wata mata senator ce, senator ce na FDP, aka sati tana ga shin da gwamnatin Kamaru suka zuwa musu kuɗi kwarai daga gaske kafin su bar wannan mata. Wato abu kuma abin mamaki shi kaga cewa abin ma shi su yi shi kamar awo biyu, wato salon daban-daban ne. Akwai waɗannan mutane da suke nan delege da ya aikin gwamnati ne da aka sati su sun fi shida haka, har yau wato sun fi ba shekara guda, har yau dai ba a maganar su ba sai inda suke ba ma a kowane lokaci. Yakin dai kowane lokaci yana yi kamar ya canja salo, daga baya kuma sake soma kuma kamar da har yanzu gwamnati suna ce su kan ba yaki suke ba ma, wannan wai ba wani ma yaki ba ne, ba komai da ake yacin. To dai muna jira muna sauraron su kuma muna ji a kowane lokaci wannan yakin gaskiya ya hana yara tafiya boko, ya hana yan aikin gwamnati aiki, ya hana komai da komai. Wato kana auna jari riba, wato ai kayan gona da Kamaru suke fitarwa daga wannan bangaren suke, wato ya kai kashi 40% na kayan gonan da yake fita daga Kamaru yake tafiya kasashen waje. To kaga arzikin mu din da yawa ya gidigida, wato kai gidan man mu ma mai dafa man ɗin ya ciro shi ma duk alin da yake a wannan bangaren yake.
Haka da duka wannan al'amarin da yake faruwa dai a yankin masu amfani da harshen English a sarauniyar Ingila yana iya zantowa matsala ga gwamnatin ƙasa, wanda yanzu haka ake kai ruwa rana shi ya sake zuwa Alhaji Abubakar dan jam'iyyar LDP sai ne mai ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, kuma mai faɗa a cikin a bangaren hukumar tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce.
Godiya na ma godiya kan wannan tambaya da kai. Eh, hakikan gwamnatin na galaba akan wannan zancen wa'anda suke so a ware, ko da yake kasan yakin sunkuru ba a gamawa da shi hakan nan kamar yadda mutane suke sai mutane su ba su dauki makamai tun da kai da su da kowayenda da su bari da ko kuma ba za su bari ba tun da wannan nan fanni din muke da ko kai wayenda suka bar wannan sha'anin da ko kuma suka ji bari shi sa ka ga yanzu irin kisa da ake yi na da yanzu ba a yin sa sai dai ka ji sun yi kone kone ko kuma sun bi wani kauye sun sashi kayan mutane eh hakikan gwamnati na irin nashi kokarin al'umma ma na irin nasu kokarin din don su kansu al'umman din wayannan jihohi guda biyu sun gaji da wannan fitina domin ya rusa tattalin kasar su ya hana su kansu aikin gonakin su ya sa kuma sun tarwatse amma gwamnati tana nan tana neman hanyar da za a so a kawo sauƙin wannan al'amari domin gwamnati na tara ganawa da wayanda suke kasan din da wayanda suke tafiyar da kasan da sarakan gargajiya da kuma wayanda za su kawo kudin ta na su irin kudin mawandin na neman lafiya a kasan ina tsammani ne nan da lokaci kadan za a samu sauƙin wannan abu kasan kuma irin yakin su kuro hakan nan ba san da wa ake yi ba za ka san mugu ba za ka san me abin nan ba alhamdulillah 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 sauki na zuwa kadan da kadan amma ba kamar yadda mun zasu yi nan take a sauki ne
Azizi Isa shi ma ɗaya ne daga cikin manyan ƴan kasuwa masu shige da fice a wannan bangare na ƴan aware ga irin hikimar da muka yi da shi
to a gaskiyar magana abin da yake faruwa ƴan amba suna tara mota amma in sun tara mota ba wai kwaci fike ba suna tambaye ku dai ku ba su kudi abin da kuka niya kuma ba sa kaide muku abin da za ku ba su to dan haka abin da kuka ci da kuka ba su za su karba su dai a cikin kudin sulalla ne ba sa so in ka ba su dala 100 ta karfe ba za su dauka ba za su ke karki abinka amma kayar in ka ba su takarda ko da na dala 100 ne ko jaka biyu wannan za su karba za su ce muku kuma ku huce to abin da yake faruwa tsakanin su da sojoji akwai tangarda saboda ko da a motar kake za su tambaye kan kai ma'aikacin gwamnati ne kai ma'aikaci ne ba ruwan su da kudin sun ce su da gwamnati suke to sojoji kuma su ne musu kwantan bauna ne dan gaba da gaba ba za su iya da su ba wannan gaskiyar magana ko kwanan da kaji an kashe ƴan sanda a Baminda to sun yi musu tabani sun bude musu wuta ba tare ka san duk mutum da ka ce maka garin sa ne to dole ne ya ci ka sanin makwanta ta inda zai biyo maka tunda su mutanen a daji suke za su iya biyo maka ta inda baka zata ba su zo su maka illa dan haka ita kuma kaga gwamnati tana iya nata kokarin kuma abin da yake faruwa gwamnati ne yake faruwa ka san magana human rights ne shike ka duwa wannan matsalar amma kuma human rights ba ta aiki a ko ina sai a nan Afirka dan ba tasiri take a Turai ba to dan haka a gaskiyar magana akwai matsaloli a wannan hanya mutuka da take faruwa wanda tunda kaga dai anzuni kaina hanyar nabi hanya ta ce kuma kowane lokaci nake bi kuma ranan litinin nan ma na bi hanyar ba ni jiyau ne ba ganau ba to dan haka abin da yake faruwa wannan hanya a gaskiyar magana akwai matsaloli ba kadan bai sa al'umma da yawa ma ba sa bin hanyar zagaye suke wannan shine takaitaccen jawabi akan hanyar Baminda da kuma ƴan aware halin da suke ciki kuma bayan haka ƴan aware na abin da zaka duba sai ka waye gari Najeriya su kansu da suke da ƴan aware Biafra yo an waye gari abin da ake faruwa da ba fita a kasuwa ranan litinin a Baminda ba a fita kasuwa ranan litinin duka shashin ingilishi dan litinin kowa baya fita zama yake a gida to an waye gari su ma gashi yanzu bangaren nyamure su ma sun dauki wannan line to kaga abin nasu wato yana nan kaman tafiyar su ɗaya ne suna da wani haɗin kai da suke yi tunda ana da majiya ma da kwanaki sun yi taro a kasar Enugu tsakanin ƴan Biafra da ƴan Anambra ƴan Ambazonia to kaji wannan takaitaccen bayani abin da yake faruwa a ciki akwai haɗin kai tsakanin su da kuma wannan
yau dai wannan tsinci yana daukan shekaru biyar ana ta kaiwa rana tsakanin bangaren ƴan Aware da kuma wani kasar da Oriya Kamaru kan ne zaka rikici ya alaƙa rayukan al'umma da dama da ma na jami'an tsaro da sauran bangarorin gabaki daya Muhammad Awul Garba kungiyar Amurka daga kasar Kamaru
daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Gasar kakar wannan shekarar 2022 a wannan makon da ya kwanu kwanfin kasar jamhuriyar Kamaru wani suke buga da liga yanzu dai wacce ke kan farkon allon ita ce kwanfin edisport wacce ke da maki 47 sai kuma ta biyu ita ce kwanfin cotton sport ta benin gawa ita kuma ta ɗauke da maki 42 haka zalika ta uku ita ce kwanfin amfani da maki 33 sai kuma wadda take a sahun karshe ta 12 a wannan gurbin ita ce club din Nista da maki 18 haka da zuka ta bangaren gurbi kuma ta farko ita ce Aston Villa take da maki 51 sai kuma Roma take dauke da mataki na biyu ita ce Canon ta Benin Audi da maki 42 kuma ita ce Colombia da maki 37 sai kuma mutanen kasar gasar Faransa anda nazarin club din PSG ta Benin Paris ya zai kafara nazarin mai gurbin dan wasan nan dan kasar Brazil Neymar domin samun wanda zai dace da Kylian Mbappe a club din ana kuma ci gaba da hada-hadan cinikayya na yan wasa wanda kulukar din cewa iske tare ya zai dan taka daga na kasar Senegal tsohon dan wasan club din Liverpool Sadio Mane ya kammala komawa sabuwar club din sa bayan minista can kasar Jamus akan kudin miliyan 35 a sabuwar kontrakin da ya sawa hannu har zuwa shekara 2025 sannan kuma bayan minista dan wasan sa Robert Lewandowski an shawo kansa kan cewar yanzu dai waɗansu manyan kulakula da turai suna bukatar sa kamar Real Madrid da kuma Barcelona har da Chelsea Muhammad Awal Garba mu da Amurka daga kasar Kamaru.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke tafi batutuwan da suka shafi na ciki da wajen kasar kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a. Da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo.
Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice.
Kolin Amurka ta soke dokar da ta bada yancin zubar da ciki a kundin tsarin mulkin kasar. Yanzu jihohi ne za su amince da bada izinin zubar da ciki ko a'a. An dai kwashe shekara 50 ana amfani da dokar a fadin kasar. Dakarun Ukraine za su janye daga birnin Severodonetsk da aka yi wa kawanya, a cewar wani shugaban sojojin yanki na Ukraine. Ya kara da cewa ba amfani a cika da rike gabashin birnin da dakarun Rasha ke yawan kai masa hari tsawon watanni. Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta EU ta kada kura'a amincewa da ba Ukraine matsayin neman zama mamba kungiyar ta EU, abinda ya sa kasar ta kara kusantar kungiyar kawancan kasashen yammacin duniya da suka yi ta tura wa Ukraine dan makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen tunkarar kutsan Rasha da ta shafa watanni hudu tana yi.
Ha yanzu a madadin Maryam Dauda da take ani gabatar da shirin da Julie Algresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Sidra ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku ai hutun karshen mako lafiya.